sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia kan mitoci 25, 21 da 16. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa a zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke binnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Amurka tana gargadin cewa idan har yaki ya barke a makurdin Korea babu wacce za ta ji jiki illa Korea ta Arewa. A Birtaniya kuma wakilan majalisar dokokin kasar suna bayyana bacin ransu kan sake nana ta bayanai na wani bidiyo da ke nuna kiyayya ga musulmi da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma ya yi alwashin zai kwaso ƴan Najeriya da suka makale a Libya da kuma sassan duniya daban-daban.
To rawatanni daga Madagali da ke jihar Adamawa Najeriya na cewa wasu ƴan bindiga sun kai har ya ƙauyen Wanu.
Kowane rana dai yanzu a Najeriya Madagali dai kowane rana sai a takin garin nan ko wannan kauye ko wancan kauye.
To idan kana shirin zuwa ƙasar Libya domin cirani ko kuma ƙetarawa zuwa nahiyar Turai ga wata shawara.
Wallahi shawara ce ga mun jira ko kuma ya wani waje. Ko da Burkina Faso yana gina ƙasa ma Allah ya taimaka ka mu jinare amma ta yi shi kuma.
Za ku ji ƙarin bayani. Baya ga haka muna tafi da shirin sai bango ya tsage wanda Jami'al za ta gabatar da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayin da kuka aiko mana. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Korea ta Arewa ta saki wani bidiyo da ya nuna shugaban kasar Kim Jong-un yayin da yake kallon harba makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da ake kira ICBM a takaice da Turanci. Rahotanni sun ce an harba makamin ne jiya da safe daga wani wuri da ke arewacin babban birnin kasar Pyongyang. Sabon makamin ya yi tafiyar kilomita 4,500 wadda ya ninka har sau 10 inda tashar bincike na sararin samaniya yake kuma makamin ya yi tafiyar kilomita 1,000 kamin ya fada cikin tekun Japan ta gabashin makurdin Korea. Duk da shakku da masu fashin baki suka yi kan kwari da kuma tasirin makamin, jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargadi jiya Laraba cewa gwajin makamin mai linzami na baya-bayan nan ya kara tura duniya kusa da fadawa yaki ba nesantar da ita daga fitinar ba. Ta ce amma fa a sani idan har yaƙi ya ɓarke babu wacce za ta ji jiki illa Koriya ta Arewa. Hakanan ta yi kira a ƙasashen duniya da ke Majalisar Ɗinkin Duniya su yanke hulɗar jakadanci da Koriya ta Arewa ta kowane mataki. Jakadiyar Haley ta ce shugaba Trump ya gaya wa takwaran aikinsa na China Xi Jinping ta wayar tarho jiya Laraba cewa lokaci ya yi da China za ta dakatar da duk wata jigila ko sayarwa Koriya ta Arewa mai. Da yake magana kan gwajin makamin a jiya Laraba ta shafinsa na Twitter, shugaban na Amurka Donald Trump ya alkawarin kakabawa gwamnatin ta Pyongyang wacce ta zama saniyar ware takunkumi kai tsaye ba tare da gudumar wata ƙasa ba. Burtaniya kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar sun bayyana bacin ransu kan sake yayata ko nanata bayanai na wani bidiyo da ke nuna kiyayya ga musulmi da shugaban Amurka Donald Trump ya sake yadawa ta shafinsa na Twitter da wata shugabar wata kungiya mai nuna wariya a Ingila wacce kotu ta yanke wa hukunci kan maganganun fusata jama'a. Wakilan majalisar dokokin da dama sun yi kira ga Prime Minister Theresa May ta soke ziyarar aiki da aka shirya shugaban na Amurka zai kai Ingila baɗi dan Allah kai mu. Shi ba aboki ko ƙawar mu bane, in ji ɗan majalisa ƙarƙashin jam'iyyar Labour David Lammy ya ƙara da cewa Birtaniya ba ta son ziyarar da Trump zai kai ƙasar. Cikin masu sukar har da magajin garin Ingila Sadiq Khan yana cewa yana ƙara tabbata a fili cewa Birtaniya ba ta goyon ba ziyarar da Trump zai kai ƙasar, kuma da yawa cikin ƴan ƙasar za su kalli kalaman Trump ta Twitter a zaman abin da ya saba dangantaka tsakanin Amurka da Birtaniya. Kakakin Prime Minister Birtaniya ya ce ba daidai bane Trump ya sake yayata ko nuna waɗannan bidiyo. Ya ce galibin ƴan Birtaniya ba su amince da kalaman wariya da ɓatunci daga wannan ƙungiya ba, wadda ya saba al'ada da mutunci da ƙauna da Birtaniya ta tsaya a kai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alwashin zai kwaso ƴan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen fara da shirye-shiryen dadadawa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. Shugabannin Afirka da Tarayyar Turai sun fara wani taron koli jiya Laraba kan batun ƴanci rani, batu da ya janyo hankali sosai tun bayan bayyanar wani bidiyo da ya nuna kamar ƴanci rani daga ƙasashen Afirka ta yamma ana cinikinsu a zaman bayi a Libya, wanda ya janyo tofin alatsi ne a faɗin duniya. Da yake magana kan wannan batu, shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya ce abin takaici ne ganin ƴan Najeriya a bidiyon ana cinikinsu kan sallalla kamar awaki a Libya. Najeriya ta faɗa ta shafin Twitter jiya cewa ƴan Najeriya mai tanda 42 sun koma ƙasar daga Libya ranar Talata, kuma fiye da ƴan ƙasar 4000 da suka makale a Libya suka koma Najeriya a bana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai da takwarorinsu na Afirka ciki har da Libya suna tattaunawa kan hanyoyin da za su bi su hana masu fasa ƙorin mutane da za su haɗa da matakin soji da jami'an tsaro domin gano sarsalar waɗannan ƙungiyoyi. Kamar yadda kuka ji, muna da ƙarin bayani ba labaran duniya. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Bangladesh bayan ya kammala ziyarar kwanaki hudu da ya kai makwabciyar ta Myanmar a ziyarar da ya iya fito fili ya yi magana kan rikicin ƴan gudun hijiran musulmi ƴan Rohingya daga ƙasar ta Myanmar. Papa Roma ya bar Myanmar yau Alhamis bayan ya kaddamar da addu'a ta musamman ga matasa mabiya ɗariƙar Katolika a Yangon, babban tsohon babban birnin ƙasar kuma birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar. Papa Roma Francis ya fuskanci suka daga ƴan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama saboda bai fito fili kai tsaye ya yi magana kan ƴan ƙabilar Rohingya waɗanda suke tsiraru ne a waɗanda aka hana ƴancin walwala ta kowane fanni na shekara da shekaru a ƙasar ta Myanmar, wadda mafiya yawan al'ummar ta suna bin addinin Buddha ne a ƙasar, wadda suke kallon su ƴan Rohingya a zaman ƴan gudun hijira, wato a zaman baƙin haure da ƙasar Bangladesh, duk da cewa da dama daga cikinsu sun zauna a ƙasar na kaka da kakanni. Rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar ISIS a Siriya da kuma Iraq yau Alhamis ta ce hare-hare ta sama da takai ya kashe fararen hula 801 tun a shekara ta 2014. Wannan alƙaluma da rundunar ta fitar shi ne yana daga cikin bayananta na wata-wata da take fitarwa akan bincike da take gudanarwa dangane da hare-hare da take kaiwa da yake ritsawa da farar hula. A cikin watan Oktoba, binciken da wannan runduna ta yi ta bayyana cewa ta yi bincike kan rahotanni daban-daban irinsu guda 64, wadda ta samu guda 15, wacce ta samu 64 daga cikinsu suna da sahihanci, inda fararen hula 15 suka rasa rayukansu. Ha yanzu runduna tana ci gaba da bincike kan rahotanni daban-daban kan irin waɗannan hare-hare guda 695.
Sahabi Imam Aliyu ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko, rahotanni daga yankin Madagali da ke kusa da dajin Sambisa arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari a ƙauyen Wanu, inda suka buɗe wuta tare da ƙone gidaje da dabbobi da kuma abinci. Daga Yola, wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton.
Rahotanni dai na ma cewa mayakan na Boko Haram da yanzu ke shawage a wasu ƙauyukan Madagali da ke kusa da dajin Sambisa, wanda ke zama tungar iminiga masu tada kiri bayan sun kai farmaki ne a wani ƙauye da ake kira Wanu, inda ko suka yi kone-kone da makisar rayuka. Wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce yanzu haka dai al'umman na Madagali na fa cikin wani halin zaman ɗaɗɗar.
Sun kwana gidaje kara kuma sun haɗa wutar guda uku, mutane biyu sun mutu, sun ɗaya da ya je rauni.
Wai babu jami'an tsaro ne a wuraren naku haka?
Akwai jami'an tsaro ne a bunga jami'an tsaro, suna bijiga jirgi suna zaune a wuri ɗaya. Ai, su ba sa tsaro mutane, suna tsaron kansu ne. Allah, suna zaune a wuri ɗaya, ba sa zuwa ko ina kawai, wai san ba su umurni daga ina yansu. To yaushe za mu san ba su umurni ana kakkashe mutane?
To, wani hali kuke ciki yanzu?
Wallahi halinka kullum gaskiya muna ba bacci, muna zuwan ɗarɗar, ba bacci, bacci ka babu sam-sam. Wallahi ana cikin wahalar kowai, ba wanda suke kwana cikin gidajensu ba yanzu a hakan nan ma, kowa a waje ya kwana, mutum ya hau kan bishiya ya kwana.
Ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba kan wannan sabon hari da 'yan bindiga suka kai. To sai dai kuma dan majalisar wakilai da ke ma wakiltar Mijika da Madagali a majalisar wakilan Najeriya Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da akwai lamarin tare mako da bai na kaduwar su ne da cewa
yau ma mu tashi da bakin ciki Malam Aziz a kasan Madagali. A kawo hari ai kone-kone a kashe mutane. Wa'annan Boko Haram suna ciki suna kewaye da Madagali. So wa'annan mutane ba su yi nisa da garin mu ba.
To wai babu jami'an tsaro ne a wuraren naku?
To gaskiya jami'an tsaro su kafa. Kuma a yanzu da muke magana nan ba mutum da yake kwana da idonsa a rufe a kewaye da Madagali. Gulak duka wa'annan kauyuka nan.
Shi ma dai shugaban karamar hukumar Madagalin Yusuf Muhammad wanda ya ce in ba a kai musu ɗauki da gaggawa ba akwai fayyuwar wasu al'ummar yankin za su gudu zuwa Kamaru, inda ya ce buƙatar su yanzu ita ce ta tsaro ba wai tallafin abinci ba.
Yanzu ina faɗa maka an kone gari gabaɗaya kowanne. An ji an kashe mutane, an kone gari, an kone gidajensu, an kona abincinsu wanda suka yi noma. Ko ba haka ba shi na shakira na ce mu ba wai tallafin abincin da ake kawo mana zuwa mana shi da buƙatarmu ba. Buƙatarmu shi ne tsaro. A ba mu tsaro, in an ba mu tsaro to burinmu ya biya. Kowane rana dai yanzu a Najeriya Madagali dai kowane rana sai a takin garin nan ko wannan kauye ko wancan kauye. Mu kuma muna faɗa wa duniya ga abin da yake faruwa a Madagali nan gara fa a ɗauka mataki sosai.
Wannan rubutun kamar yawan hare-haren nan zai sa mutanen ka masu gudu Kamaru?
Ai yanzu ba kam ai an fara guduwan ba wai wannan an fara guduwan. Kuma na faɗi sai an bar Madagali ba Madagali ba fa za a kwata local government. Ina kira ga gwamnati tarayya ai wannan ba amma matakin kan mutane sun fara saboda mutane sun fara bar gari yanzu.
Tun ma a shekarar 2015 ne dai dakarun Najeriya tare ko da tallafin 'yan sa kai na maharba suka samu nasarar kwato Madagali daga hannun mayakan Boko Haram. To amma kawo yanzu kullum sai ka ji rahoton wani sabon hari batun da manazarta ke kallon fa akwai abin dubawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tortani daga karamar hukumar Kwaya Kusar da ke jihar Borno na cewa wani mahari dauke da adda ya shiga wata makarantar primary a unguwar Jabi ya sassari dalibai kuma har uku daga cikinsu sun mutu. Kuma kan haka muke so ku kira mu a shirinmu na dare ku bayyana ra'ayinku kan waɗanne irin matakai ya kamata a rika dauka domin samar da tsaro a makarantun Najeriya baki daya. To amma kafin nan bari mu je kasar Libya, inda yayin da kasashen duniya ke ci gaba da Allah wadai da rahotannin da ke nuna cewa ana bautar da bakakken fata a Libya da ke fama da rikicin siyasa. Bayanai na ci gaba da fitowa daga kasar kan irin ukubar da mutane ke fuskanta a Tripoli babban birnin Libya. Na zanta da wani dan asalin kasar Niger da ke makale a kasar ta Libya wanda ya bayyana sunansa a matsayin Malam Muhammad, wanda kuma na fara da tambaya irin girman wannan matsala ta bautar da bakakken fata ke fuskanta.
Kai ho baki zaman ba wa kai ba sai da bizaka kai ko da gaskiya ka ba ka da gaskiya ne kana tafiya ma kai ba ma za a kira ka Balarabe in ya taki abin nan in sauje ke muka kai bawa ne kuma dole ka dole ga wulakancin da suke mutane gara ma mutum ya zama tuma a cikin da tuni al abin yayi yawa cin zalim yayi yawa kuma ga mu shugabanni saboda Allah ba a cewa ba na kware ko na kware amma lalacin sun tsaya kuma tsaya ma wai aikin ma ba dole ne ma a ba mu cikin ya dan ci kawai ya kamata ba mu saboda mu yanwa gare mu dan kafa Afirka abin da suke tunani da shi kenan wani ma an ka samu wanda bai da imani ba a bai ma kamata ba mu kudi ba ma abin su ne kamata su ba mu wancan wata ma da Annabi ko ni kane na da aka halbi Allahura kan ya zo kawai sun sabu Larabi halbi shi mutana masa kuma labari amma ya zuba wani sabon abin da aka halbi
me yayi aka harbe
shi wani banki ne hada su kuma ya zo ya kawo kudin kenan yake sun sabu ya ne kawo kudin gode yaji ya kawai ya sabin da halbi.
Wannan zargi na cinikin bayi da aka ce ana yi abu ne da ake yin shi a fili ko kuwa a boye suke yi?
Wallahi abu ne wanda suke yi a boye amma da rikin duka zai sanin wurin ba amma da yawa mutane an kama su haka ni ne kuma magana zai kai Abdullah in san kai na an kama ni.
Har nawa ne tsawon lokaci?
Wallahi ni na yi kwana 23 muna an kai mu san wani wuri da wata kamfani ce wadda suke aza musamman wurin da ake aza irin motoci waɗanda na yaki su ne muke gyara muna wankewa ana rabe tafaki a hudu wasu abubuwa na ta afirka na wasu.
Kamar kun yi yunkurin tuntuɓar ofishin jakadancin Nijar da ke nan birnin na Tripoli ku ji yadda za su taimaka muku?
Wannan kuma in ka jiya musa da ma ba za ka gan su ba za ku yi su mutum fiye da mutum 50 ko 100 ma da safe in ka je da sun gan su tambaya kana za su yi ne kawo ka za ku bari ma ga musa da ba ko miki maka shugabanci kuma ba za ku samu wani fa'ida ba. Ambasadan ma yau a ce yana Tunis yana Yunana yana Europe yana gobe ba mu zama amfani da mutum garin nan ba.
Wasu na da ra'ayin cewa kamar ku me yasa kuka baro kasashen kuka zo nan kasar ta Libya, musamman ma idan akai la'akari da cewa kasar tana cikin rudani ne na siyasa.
To wallahi babu matsala dai abun da ai samu takan nan wallahi risin yin gida saboda gida muna cikin matsaloli. Ga rufe abinci, ga rufin kuɗi, babu yadda za ta yi nan na ga saba zai yi kuma sai idan ta zo nan yana take wahala nan yayi tana gida.
Ina fahimci ka baka kike nan yanzu a mai da kai gida ba.
Wallahi yau dai an ce ga girki dai wanda ke tsaya ko kwana biyu da ni garin ka koma gida.
Yanzu misali ka ji wani yana shirin kamo hanyarsa ta zuwa kasar ta Libya, kamar wata shawara za ka ba shi?
Wallahi shawara ce ya gama gida ko kuma ya wani waje ko da Burkina ya zo yana gina kasa ma Allah ya taimaka ka mu jinari amma ta yi kuma sai ma ya zo nan ga wallahi. Muna roƙo da gare ku da hukumomin Niger ga Allah su taimaka mana kuma da mu kasashen mu su da mana aiki wanda za mu yi ko da noma rani ne.
Malam Muhammad kenan, wani ɗan asalin ƙasar Nijar da ya makale a ƙasar Libya. To yanzu agogo anan na cewa ƙarfe 10 na safe ne da minti 16 ga Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya Malam Muhammadu ya yi tambaya yana zargin cewa duk wanda aka kai sunansa majalisa domin tantance ta ko kuma tantance shi akan wani mukami sai ya bada na goro. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas yana ba shi ansa amma kuma lokaci ya ƙure. A saboda haka ga ɗan majalisa Abdulrazak Namdas da sauran bayani.
A sani na ba wai sai an bada wani abu ba, wanda yadda mutane suke zargi wata ne kawai a bada suna dan majalisa amma ni na san abun ba haka take ba. Don tambayoyin da ƴan majalisan da tabe suke ma mutane ana yi shi a bayyane ga television jama'a su sani. Don haka in baka yi abu mai kyau ba jama'a ma suna ji, in ka yi abu mai kyau jama'a suna sani, in kuma ba su amince da mutum ba suna bada hujjoji ga hujjan da ya sa ba mu amince da wane ba. Da ba wai kawai za a ji a zanna kawai a ce ba za a gaya maka hujja ba a ce ba amince da wannan ba ta zanna, babu. In ba amince da mutum ba ana rubuta ga ma shugaban kasa muwa ba mu amince da wane ba don ga abun da aka yi ga abun da aka yi. Ai kwanakin bayan da aka kawo sunan shi magunan EFCC, ai majalisa ta faɗa cewa ita ba ta amince da wane ba don akwai rahoton da ta samu daga DSS kuma gashi rawa kuma dai wanda ce ba su bada rahoto ba. Don haka batu ba wai don an bada kuɗi bane, ina ga wannan ba gaskiya bane. Ana yi ne kila wata rana a bata ma sunan ƴan majalisan kuma na gamba haka take ba.
To game da tambayar shi cewa kun sai makanku motoci sannan talaka yana wahala
ko maganar motoci, ni ina son in kara haske akan maganar motoci. Na farko ba ƴan majalisa kaɗai suke hawan motoci a gudanar da aikin gwamnati ba. In ka je chairmomin local government suna sayan motoci kuma sunan suna nan 774 a Najeriya duka. In kin je an je jihohi commissiononi ana sayan musu motoci, advisors din ma na gwamnoni ana sayan musu motoci, ministocin da majalisa ma take amince da su kafin zama minister suna da motoci guda 7-5 a nan mutum kwaya ɗaya, har da engineer ma tana binta baya. Amma in kin je ministry za ki tara akwai motocin da ake saya don ana kawo mana kasafin kuɗi, za ki dawa wannan ministry su ce suna da motocin da aka ce pool cars ana kawo a saya a aje. Mu kuma a majalisa aikinmu ne hakkinmu ne mu sa ido mu san menene yake tafiya a wayannan ministrori a ma'aikatan gwamnati kaza. Kuma ba za ka yi wannan da tafiya da kafa ba, za ka yi tafiya da mota. Don haka ba daidai ba ne a ga cewa in chairman na local government ya saya mota shi ba za a sa mishi ido ba, amma idan majalisa ya saya mota sai aga kaman ba a yi mata adalci ba, bai yi adalci ba. Ina ga ba mu ƴan majalisar ne ma mun fi so mu ne aka ya kamata ba bamu motoci mu yi harka da shi don mu sa ido. Wayan sun da suke ministry din ma za ki ga ba aikin da suke yi da motocin, motar tana zanne ma kawai ba aiki suke yi da shi ba, mu kuma muna aiki da motocinmu ne. Don haka ina gani muna yin wannan don fannin aikinmu ne kuma kasar nan ta ci gaba. Don haka dole ne ko ya aka yi dole a saya motoci, ko ba ɗan majalisa ba za a saya motoci don aikin gwamnati. To mu ma muna aikin ne, ina gani a bar mu cewa mu ma mu yi aikin nan mu kawo namu gudumawa.
To me tambaya na gaba bismillah ko.
To sunana Kumar Haruna Aji. Shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na ƙasa wato Human Rights Network. Tambaya nake ga dan majalisa. Shin me yasa a duk kwamitoci kuna yin kokarin ganin cewa kun jaddada su amma kwamiti da yake kula da harkar doka da kare haƙƙin dan adam ba ku damu da shi ba, ku damu da ku tuntube shi ba. Shin waye shugaban sa kuma wani irin aikace-aikace ne da ya kamata a ce kun sa kwamitin nan yayi na ganin yadda yanzu ƙasar nan dan adam ana shiga haƙƙoƙinsa da dama. In banda mu irin ɗan ƙungiyoyi da muke ƙoƙarin ganin mun bibiya hususan abin da ya shafi abin da za a ce civilian da wani ɓangaren jami'in tsaro. Sannan tambaya ta ta biyu ita ce shin ƴan majalisa
ban fahimci
wannan ƙungiyoyi da shi
ba ƙungiya ba ne ya ce kuna da kwamitoci a kun kakkafa kwamitoci a majalisa a wakilai amma ba ku mai da hankali akan kwamitin kare haƙƙin jama'a ba. Shi ne yake tambaya me yasa?
Ba gaskiya ba ne cewa mu mai da hankali ba. To ba yanzu don muna so mu mai da hankali ne muka ce ba kungiyoyi masu zaman kansu ne bari mu yi doka mu san yaya za su ayyukansu wanda zai kawo ga ci gaban ƙasa. Shi yasa mu muka sa ido ba. Muna mai da hankali a kai muna da kwamiti a wannan majalisa ta kai kusan tsatsayin da shida. Don haka ayyukansa duk ana kokari shi ne kila shi don ya fi mai da hankali yana kwamiti ɗin ne ya fi mai da hankali a wannan kwamiti ɗin kare. Amma ina so ya gane cewa yadda ake mai da hankali a wayansu kwamiti wannan kwamiti ba haka ake mai da hankali a kansu.
A taƙaice
da mai da hankali shi yasa amma muke
A taƙaice akwai kwamitin kenan akwai kwamitin da ke
akwai kwamiti akwai wannan muna kiranta NGOs akwai kwamiti da yake lura da kungiyoyi masu zaman kansu ba da wannan
ba kungiyoyi ba yana maganan kare haƙƙin jama'a.
A to wannan duk ayyukan da dokoki da muke yi dokoki ne na kokari kare haƙƙin mutane a tabbata mun yi dokoki da zai kare haƙƙin mutane mu tabbata ko mutane ba za su cutu a cikin tafiyan ba. Shi yasa kafin a yi doka yana ɗau lokaci akan kira mutane da suka yi ƙwararru a wannan filin a tabbatar mun kira su sun zo sun tufa yawunsu mun ɗauki abun da suka shawara da suka kawo kafin a yi dokokin.
To cikin kwamitocin da ake da shi a majalisar wakilai akwai kwamiti na musamman akan kare haƙƙin jama'a don tambaye shi kenan.
Muna da kwamiti na justice akwai kwamiti na justice.
To malam me ya tambaye ka ta biyu?
To tambaya ta ta shi ne kuma inda aka ce ne a duk lokacin da ake gudanar da tafi da al'amura za ka ji an ce gwamnati sai kuma an ce ƙungiyoyi masu zaman kansu. To wani irin tanaji ko wani irin tunani ne tun da suka shiga su majalisa zuwa yanzu da su taɓa ƙuduro da wani abu da zai taimaki ƙungiyoyi masu zaman kansu ba sai da wata ƙungiya can ta je ta yi wani abin da bai dace ba sannan hankalinsu ya karkato. Me ya tunaninsu duk tsawon shekarun da lokaci ya yi na kamfen ɗan ƙungiyoyi suke zagaye a ƙasar nan gaba ɗaya suna kada a yi faɗa.
Ga ka ji tambayan shi ko Malam Abdulrazak.
Abinda na fahimta yau akan maganar kungiyoyi masu zaman kansu yake yi ya sani fa mun ba da daman kungiyoyi masu zaman kansu ma suna da ofishi ma a majalisa dokoki yau suna da ofis a wajen muna ba su dama duk lokacin da za mu yi kuɗi.
A shi wafe yana zargin akan cewa wai da can an yi shekara da shekaru ba kuma yi da hankali akan kungiyoyi masu zaman kansu ba sai da wata kungiya ta yi wani abu mara kyau shi ne kuka mai da hankali a kai kuka karkata hankali
ba gaskiya ba ne. Wanda ya kawo wannan kudirin ma na gyaran fuska a kan kungiyoyi masu zaman kansu ba ba wai ya mayar da shi don wata kungiya ta yi wani abu ba ai mun yi shi ne haƙƙinmu ne na mu yi doka shi yasa wani ya kawo wannan dokan. In ba a yi wani abubuwan da ba daidai ba za ka kawo doka don kawai kana so ka burge mutane ba. Don dokoki ana yi ne ga mu ɗan adam kuma dole ne kai da kai dokan man kai wasa dole zai shafe ka gobe. Don haka dole ka tabbata ka yi adalci kuma dokan nan ka kira ƙwararru su zo su duba mu yi shi. Don haka ba mu yi shi don wata kungiya ta kawo wani fitina ko tana so ta kawo ba. Mu dai abin da muka sani yanzu bari mu baki misali na taho daga arewa maso gabas. An yi kokari da fara da Boko Haram. Amma muna da mutane da yawa yanzu a kam da ake kiran sa turanci IDP camps. Kungiyoyi da yawa suna zuwa da karbo kuɗi daga kasashen waje magana cewa za su je su ba da magani, za su je su ba mutane abinci, za su je su yi ruwa. Amma har yanzu yau in kin je wayna camp din za ki tarar har yanzu akwai wahala. don haka wayan su kudaden da aka ga mana cewa an shigo da su ba shigo ba yana cikin abun da ya sa shi mai yin wannan kudurin shi deputy majority leader mu ya kawo wannan abu na majalisa so in ana yin doka ba wai da wanda ba ya faru ba in mu tabbata da in lokaci ba ta yi ai doka kan wannan ba lokaci ba ta yi ba amma in lokaci ya zo dole a yi wannan
To Comrade AA Haruna shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa a saboda kurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas zai amsa maka ɗaya tambayar da kai a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun Baffa Haruna Bajoga da magaji tashar Magarya Kumo da kuma Sani Adamu unguwar Jalango a Shaka suka ce a yau dai muna kira ne ga al'ummar birane da karkara cewa mu kula sosai a daidai wannan lokaci na sanyi inda wasu al'umma ke kunna wuta domin shan dumi wasu kuma suke suka wutar a dakunan su da nufin dakunan nasu su dauki dumi dan haka mu kula sosai saboda kaucewa haddasuwar gobara Sai sako na gaba da yace Assalamu alaikum BOA Hausa. A gaskiya al'ummar jihar Zamfara suna cikin wani hali na rashin tabbas a harkar tsaro. Ya kamata hukumomin tsaro su kai musu agaji domin magance matsalar satar jama'a da satar dabbobi domin samun ingantaccen tsaro. Sakon ya zo daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Sai sakon Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Asma'un Bashar Kansala mai tukunya ɗerin daji da Khadija Abubakar Sadiq Belal. Suka ce BOA Hausa Gobe Juma'a ita ce ranar 1 ga watan 12 wato ranar tunawa da cutar nan mai karya garkuwar jiki wacce ake kira da suna HIV. Allah ya kare mu da ita dan daraja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama.
Yanzu kuma ga labarai a takeice.
Koriya ta Arewa ta saki wani bidiyo da ya nuna shugaban kasar Kim Jong-un yayin da yake kallon harba makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da ake kira ICBM a taƙaice da Turanci. Rahotanni sun ce an harba makamin ne jiya da safe daga wani wuri da ke arewacin babban birnin kasar Pyongyang. Duk da shakkun da masu fashin baki suka yi kan kwari da kuma tasirin wannan makami jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya tana kashe din cewa gwajin makamin na bayan nan ba ya ƙara nesantar ya ƙara kusantar da duniya ga yaƙi ne maimakon nesantar da ita daga shi kuma ta ce in har yaƙi ya barke babu wacce za ta je ki sai Koriya ta Arewa. Birtaniya kuma wakilan majalisar dokokin kasar sun bayyana bacin ran su kan sake yayata ko nanata bayanan wani bidiyo da ke nuna kyama ga musulmi da shugaban Amurka Donald Trump ya sake yadawa ta shafinsa na Twitter da wata shugabar wata kungiyar mai nuna wariya a Ingila wacce kotu ta yanke wa hukunci kan magagganu fusata jama'a ta yi. Wakilan majalisar da dama sun yi kira ga Prime Minister Theresa May ta soke ziyarar aiki da aka shirya shugaban Amurka zai kai Ingila baɗi idan Allah ya kai mu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin zai kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen fara da shirye-shiryen daɗaɗawa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. Shugabannin Afirka da Tarayyar Turai sun fara wani taron koli jiya Laraba kan batun ƴanci rani, batu da ya janyo hankali sosai tun bayan bayyanar wani bidiyo da ya nuna kamar ƴanci rani daga ƙasashen Afirka ta yamma ana cikin.
To a gaida sahabo imaman tsaro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi sahabu Imam Aliyu da ya tani ya gabatarwa da kuma Julie Davis Gresham da ta haɗa mana shi wannan shiri sai injinanmu Aidan Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, amma kada ku nisa ga tawagar yau da gobe nan sun shigo. Ai sauraro lafiya.